This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurare mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi amfani da ranar ƴan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna wahalar mutane kusan miliyan 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu bara. A wata takardar jawabi jiya Asabar, Mr. Ban ya buƙaci al'ummar duniya da ta mutunta rayuwar ɗan adam yayin da take jaddada zaman haƙuri da juna. Ya alakanta ƙaruwar ƴan gudun hijira fiye da abin da aka gani a baya da tashe-tashen hankula a Siriya da Iraki da Ukraine da Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Najeriya da kuma sassan Pakistan. Ya ce wannan na nuna cewa a yanzu cikin mutane 122 mutum guda ɗan gudun hijira ne, ko kuma wanda ya rasa muhallinsa, ko kuma mai neman mafaka. Alƙalumar Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa kimanin mutane 42,500 suka zama ƴan gudun hijira kulle yomin a shekara ta 2014, wato a cikin shekaru hudu ya ruɓanya na baya har sau hudu. An yi ta gangami da tarurruka jiya Asabar a Charleston na jihar South Carolina da wasu sassan Amurka, inda mutane suka yi tunawa da kuma juyayin baƙaƙen fata tar ɗin nan da aka bindige su har lahira a majami'ar Emmanuel AME a farkon wannan satin. A Charleston, mutane sun taru a wurare da dama na birnin, sannan wasu sanye da baƙaƙen tufafi na makoki sun yi maci bayan wani zaman wuni guda na nuna alhini a harabar wannan majami'a mai cike da tarihi. Wani dattijan ikkiliziyar majami'ar mai suna Noel Gaff ya gaya ma waɗanda suka fara isa wurin taron a jiya Asabar cewa za a ci gaba da harkokin ibada da karantarwar addini a majami'ar daga yau Lahadi. A birnin New York, an taru a ɗaya daga cikin majami'un AME ɗin mafi girma a ƙasar don addu'ar safe, sannan aka yi gangami da kuma maci. Magajin garin New York, Bill de Blasco, ya ce, wannan ta'addanci ne, ta'addanci mai nasaba da ƙyamar wani jinsi. To amma wannan bai nuna cewa ba mu fama da matsalar yawaitar bindigogi a ƙasar nan ba. An hallaka 'yan sandan Somalia aƙalla 15 a wani farmakin da aka kai wurin duba ababen hawa a Afgoye mai tazarar kilomita 30 kudu maso yammacin birnin Mogadishu, a cewar jami'ai. Gwamnan Shabele ta ƙasa Abdulkadir Muhammad Nur Sidi ya gaya ma muryar Amurka cewa wasu mayakan Al-Shabab ne ɗauke da muggan makamai suka kai hari kan wurin duba ababen hawan cikin dare, suka kama wurin na wani ɗan lokaci. To amma da safiyar jiya Asabar, jami'an tsaro suka fatattake su. Sun tafi da motoci 5 na 'yan sanda, to amma jami'an tsaro sun bi sawu sun kwato guda, in ji shi. Wata majiya ta gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa an kashe sojojin Somaliya sama da 10 a faɗan. To amma gwamnan ya ki tantance adadin, sai dai ya ce an hallaka mayakan Al-Shabab fiye da 30 a hare-haren biyu. 'Yan tawayen Mali akasari Azbunawa sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali sama da wata guda, bayan da wasu ƙungiyoyin mayaƙa su ma suka ɗau wannan matakin don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasar hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan yarjejeniyar, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma, ta tanaji gudanar da zaben majalisun dokokin larduna a Mali. To amma saurakirs ta bada yancin cin gashin kai ma arewacin Mali wanda akasaransa ke cikin hamadar Sahara. Bukatar yan awaren ita ce babban sanadin boran da ya kai ga juyin mulkin soji wanda ya yi sanadin hambare shugaban Mali wanda ya fito daga yankin da ke kudu maso wato kudu da Sahara. Wata mataimakiyar shugaban Iran ta yi tirda abin da ta kira wasu kungiyoyin maza yan fakewa da addini waɗanda barazanarsu ta hana mata kallon gasar ƙwallon ragar da Iran ta yi da Amurka. A gasar dai Iran ta lallasa Amurka da ci 3 da nema, inda Iran ɗin ta ci rukunin farko da 25 akasin 15, na biyu kuma da 29 akasin 27, sannan na uku da 25 akasin 20. Mataimakiyar shugaban ƙasa Shahin Dot Molardi, yar siyasa mai fafutukar kawo canji wadda ke kula da harkokin mata da iyali a jamhuriyar ta musulunci, ta faɗi a makon jiya cewa za a bar wasu mata masu goyon bayan kulob ɗin Iran su shiga dandalin wasan su kalla, duku da adad wato da dadaddan hanin da aka yi. To amma ranar Talata an ruwaito ministan cikin gidan Iran na cewa ba a yanke wata sabuwar shawara dangane da shigar mata dandalin wasa su kallo ba. Amurka ta yi kira ga wato ji asabar ga kasar Girka wadda bashi yawa katutu cewa ta dage ta yanke shawara game da manufofin kudinta wadda za ta hanzar ta kai ta ga cimma maslaha da wasu wato masu binta bashi a duniya don kauce ma yiwuwar wargajewar kungiyar kasashe 19 masu amfani da takardar kudin euro. Da yake magana da kafar labarai ta CNN, sakataren babban bankin Amurka Jack Lew ya ce dole fa ne gwamnatin Girka ta dau mataki yanzu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin za mu ji shawarar yadda za a ƙarfafa ilimin ya mata daga Farfesa Hadiza Galadanci. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Sangir Ibrahim ya yi magana kan alƙiblar sabuwar gwamnatin jihar kan harkar ilimi. Za mu kuma ji daga wani tsohon ɗan majalisar jihar Rabiu Idris Funtuwa mai fafutuka kan harkar ilimi. Jama'a masu sauraro, masu salamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun dakata ne inda Farfesa Hadiza Galadanci ta fara bayani kan hanyoyi da take gani idan aka bi za su inganta ilimin ɗiya mata. Yau za mu ɗauko daga farin bayanin nata.
To, gani nake gaskiya aiki ne na mutane da yawa. Watan gwamnatocinmu za su iya yin abubuwa da yawa wanda za su iya taimakawa. Ɗaya daga ciki shi ne koya tabbatar cewa waɗannan makarantun suna da akwai su a karkara inda ya kamata, da akwai kuma kayan koyarwa na a cikin makarantun nan, sannan kuma da akwai malamai. Saboda waɗansu makarantun in ka je kai kanka ka san cewa ba za ka so ka sa ɗanka a makarantar ya karatu ba ko kuma a yanka. Saboda haka gwamnati tana da abubuwa da yawa da za ta tabbatar cewa waɗannan makarantun makarantu ne wanda iyaye za su sa ‘ya’yansu a ciki. Na biyu kuma ya kamata a maida ilimi dole. Kowa ya sa ɗan shi a makaranta, an bai saka ba a hukuntar da shi. Kowa ya sa ɗan shi a makaranta tunda an san amfanin ilimin nan. Saboda haka kowa da yake da ɗa, tunda dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi, ba wai sai ya je wani wuri ba, kuma ba kuɗi zai biya ba, to gwamnati ta ce lalle ka sa yaron naka a makaranta. An ba ka sa ba, ka yi bayani me ye dalili, tunda ita gwamnati ta san muhimmanci, kuma kai ma ka san muhimmancin ilimin nan. Saboda haka ya kamata ka bi ƙa'ida, ka bi doka, ka sa ɗanka ko ‘yarka a makaranta. To gwamnati za su yi wannan. Sannan kuma shugabanninmu na addini ya kamata kullun suka sami lokaci da suke yin jawabi, da suke yin suke jawabi wa mutane, su dada maimaita muhimmancin ilimi duk inda suka sami damar da za su yi magana da jama'a, tunda jama'a da al'umma suna jin maganar shugabanni ko na addini ko kuma sarakan. Ya kamata su ba da muhimmanci akan cewa kowa ya sa ɗan shi a makaranta, saboda ya sa ɗan shi ko ɗanshi a makaranta saboda ya san muhimmancin ilimi. Sannan kuma banda haka, kamar yadda na ce dai, aikin kowa ne, ba aikin gwamnati ko shugabannin mu ba. Kowa ma ya sa hannu, duk wanda zai iya wani abu na taimaka wajen ilimi to ya sa hannu ya taimaka, ya zama na 'ya'yanmu sun shiga makaranta, maza da mata.
Idan muka duba kaman ke wanda kike yar arewa, gashi kuma har Allah ya sake karatu da zurfiyar kin kai wurin matakin farfesa, menene baki sha'awa har ya karfafa ki kika wannan kika yi karatu mai zurfi haka?
To na farko dai, babana shi ma professor ne, kuma shi professor ilimi ne, saboda haka tunda muna yara ya samu a hanyar cewa abinda zai iya mana shine ya bamu ilimi, akan cewa ilimi muhimmi ne. Tunda muka tashi a gida mun gani cewa shi ya dauki ilimi da muhimmanci, kuma ya tabbatar ya samu a makarantu masu kyau, kuma ya bamu duk wani dama da ya kamata a bamu akan cewa mu ilimi iyakacin kokarin mu. Kuma a duk lokacin, tun duk lokacin da muke yin wannan ilimi, a koyaushe yana bamu tallafi, iyayenmu suna bamu tallafi yanda ya kamata don mu iya neman ilimin nan har yanzu. Saboda haka ina ganin ɗaya daga cikin abinda iyaye za su iya yi shine su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin ilimin nan. Shi ilimi, an baka ilimi to an baka duniya, saboda dan da ilimin nan ba abinda ba za ka iya yi ba. Dan an baka kuɗi, kuɗi zai iya karewa, amma an baka ilimi, ilimi yana tare da kai har abada, kuma za ka iya neman duniya da ilimin nan har iyakacin inda za ka iya. Saboda haka iyaye suna da muhimmanci akan cewa su tallafa wa 'ya'yansu akan neman ilimi. In suka samu haka to alhamdulillah, za su zama na iyayen yaran nan nasu suna ba su farin ciki saboda sun sami ilimin nan iyakacin yanda za su.
To idan zan tambaye ki, shi wannan ilimi da kinka kike da shi, ta yaya yake tallafa miki rayuwa?
Alhamdulillah, watan kullun nakan ce da mutane, in ka tashi da safe har dare yayi baka taimaki kowa ba, baka yi wani abu wanda kasancewa za ka samu lada ba, to kai wasting wannan rana. To mu iliminmu, ilimin da yake ilimin likitanci, ilimin taimaka mutane a lafiya, a kullun ka tashi kafin dare yayi ka san mutanen da ka tallafawa wajen neman lafiya. Saboda haka ai kaga ka samu abu fiye da yanda kake nema, ka samu lada wanda ba lada kake nema kurin anan ba lada har a lahira, tunda ka san abin da kake Allah ne kadai zai iya saka maka. Banda shi kuma irin ilimin mu da muka yi na ilimin koyarwa, saboda da yake aikin mu na aikin likitanci na koyarwa na asibitin koyarwa ko kuma na makaranta ta jami'a, to a kullum muna koyar da mutane, muna ilmantar da mutane akan fannin lafiya. To ba abin da yafi wannan satisfaction akan cewa kana taimakawa mutane, kana ba su ilimin da su ma za su dada taimakawa wayansu. Saboda haka ko bayan rayuwarka ka san cewa za ka dinga samun lada, saboda a duk wanda ka ba ilimi shi ma ya taimakawa wani, to kana da lada saboda kai ka taimaka mishi ka bashi wannan ilimi. Saboda haka ni gani nake watan wannan ilimi da nayi, ba abinda zan ce banda godiya ga Allah, because shi ne ilimin da zai taimaka maka ka samu duniya ka samu lahira.
Ya ma ya mata ko ya jare diyasi
kamar a galibin jihohi da suke arewacin Najeriya a jihar Katsina ma an samu sauyin gwamnati daga jam'iyya mai mulki zuwa ta yar hamayya wato APC. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya zanta da babban sakatare a ma'aikatar ilmi na jihar Alhaji Sangir Ibrahim kan alƙiblar sabuwar gwamnati dangane da harkar ilmi.
Ta kuma babban abin jin daɗin ta wannan gwamnati ta zo da ƙuduri. Ƙudurinta na ɗaya, ƙudurinta na biyu, ƙudurinta na uku duk magana gyaran ilimi ne. To wannan abu ya yi mu daɗi saboda mu kullum a kodayaushe so muke mu ji duk wanda zai zo magana ilimi ce zai yi. Saboda ita duk inda society yake ilimi shi ne gaba. Kasance an samu ilimi wanda yake nagartacce. Kamar yadda muka fara ainihin muna kallon cewa shekarun duk da suka wuce alhamdulillahi ana ta ba da ilimi goyon baya ana ta abubuwa. Amma har yanzu akwai matsaloli da yawa. Wanda lallai sai an kalle su an fuskance su yadda ilimin nan za a gyara shi ya zama nagartacce sosai. Na farko shine magana ainihin mun san cewa muna da yawan yara waɗanda ainihin azuzuwan da muke da su sun yi cikowa da yawa. Sannan kuma muna da ƙarancin malamai. Muna da malamai waɗanda suke akwai waɗanda suke ƙwararru akwai kuma waɗanda gaskiya ba ƙwararru bane ba. To duk da ana ta ƙoƙarin dai a yi ta gyarawa to yanzu wannan abubuwa da su ne waɗanda muke kallon gwamnati za ta fuskanta.
Matsayinka na ƙwararre ya kake ganin za a shawo kan waɗannan matsala wannan irin shawarwari za ka ba gwamnatin ita?
Yadda muka fara ɗin dama dai yanzu shi abin da za ka kalla shin da farko dai azuzuwan nan su ne za a fara kallo. Akwai abin da muke ce ma duk congestion da turanci wato ka rage namba na yaran ya kasance an samu adadi a cikin azuzuwa. Sannan kuma sai kamar da muka ce malama su ne waɗanda abubuwa yanzu da muka fuskanta wanda kusan su ne dai muke son mu fara da su. Sun yi ƙaranci su muke son mu kasance muna da su. To mun sani dai abubuwa ne wanda suke suna buƙatar kuɗi da natsuwa. To kuma cikin ikon Allah da gwamnatin ta shigo ta nuna gwada cewa lalle wannan abubuwa can so ta fuskance su a ga cewa ɗin martaba ilimi ta da kamar lokacin da muke mu lokacin da muka yi karatunmu. Primary 1-7 za ka ga duka a aji za ka iya kirga kowa malami kuma zai iya kirga yara amma abubuwan tun daga can ba da ba a samu ainihin tsarin ba sai suka yi ta taɓarɓarewa. To insha Allah muna sa ran yadda aka taho da ƙudurin haka za a cimma nasara balle tun da an riga an nuna zuciya dai ai ita zuciya Allah ke aiki da ita to zuciyarmu ɗaya ce wanda kuma zuciya ce ta taimako aka gwada mu ma kuma bakin gwargwado tsakanin ga Allah duk wani gudunmuwa da take za a bada mu a matsayinmu na ma'aikata za mu yi kokari mu ga cewa mun ba da komi raran yadda za a yi shi sai dai dada kuma shi dama irin waɗannan abubuwa sai an yi haƙuri saboda akwai abubuwa da za su zo wanda za su musguna mu wasu su gaba su sowa amma sai an yi haƙuri. Kaga yanzu kamar misalin PTA dama dai ita ce ake ganin waɗanda suke tare da makarantu da iyayen yara da kuma ɗalibai. So muna ita wannan PTA muna ƙoƙarin mu ga cewa lalle an ƙara mata ƙarfi. Sannan akwai wata ƙungiya ta School Based Management Committee shi ma ita ma ɗin dai duk mutane ne waɗanda suke na cikin wannan wuri community waɗanda za mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun ƙara musu ƙarfi. Already muna da wasu abinan kungiyoyin taimakawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar UNICEF kamar DFID waɗanda sun zo mamu da waɗannan ƙudurorin na cewa za su yi ƙoƙari su taimaka mamu na yadda za mu ƙara inganta ainihin su makarantu ta hanye kamar su ƙungiyoyi na ita wannan SBNC da PTA. Sannan kuma akwai wasu 'yan tallafi da suka nuna za su bamu wanda zai ƙara taimakawa. To kaga ta wannan hanyar an taimaka ma gwamnati ita kuma kamar da ta ce maka shi yasa kaje ina magana azuzuwa da malamai tunda wannan wani abu ne wanda yake shi haƙƙi ne na gwamnati ita ta abin nan waɗannan amma kaman irin waɗannan ainihin kungiyoyi su UNICEF da DFID gaskiya suna ƙoƙartawa. To kuma yanzu akwai abubuwa da muka sama suna nan da yawa akwai sabo ma wanda za mu fara wani na Global Partnership for Education wanda shi ma mun samo shi kwanan nan zai fara aiki na za su taimaka mu wajen ganin cewa dan za su dan bada guntun tallafi wanda zai dan taimaka a dan inda ruhi ya lalace ko dan sayan magani ko dan sayan uniform ga yaran da ba su da shi haka da sauran dai abubuwa wanda za su sa a gyara makaranta kuma su kungiyoyi su ji daɗi su bi su nemo yaran nan a tabbatar an zo a makarantai kuma ana karatu. saboda karatun ba wai ka tattara nan bane ba, a karatun kanshi ya kasance ingantacce ne. Ta zo ka aje yaro ya shekara 6 kila ko sunan shi bai rubuta, ai kaga ba an yi ba ba kenan. To ya kasance an tara yara kuma suna karatun, shi yasa kan yi maka magana malamai da kuma a daidaita azuzuwan yadda za a ji dadin koyawa da sauran kayayyakin koyawa na aiki.
Fannin ilimin almajirai da ilimin manya, to ya kake ganin za a ƙara kawo martaba wannan bangare?
To alhamdulillah su ma akwai hukuma wadda take suna kula da wannan abubuwa. Yanzu yadda muka zauna muka yi mitin da su, mun ce da aladu wasu abubuwa nasu wanda suke bukata su bijiro da su yadda za mu gwada ma gwamnati, saboda ai kamar da muka ce muka shi ilimin nan su ake gauraye ta ko'ina tun daga karami har zuwa manyan wanda ba su samu dama ba. Akwai wanda sun fara sun bari, kamar yanzu da yawa za a ga akwai mata waɗanda sun yi aure sikila suna cikin karatun an yadda su an masa aure kuma sun dawo suna son karatun. To muna da ainihin santoci waɗanda ake amfani da su kan wannan, duk mata waɗanda ba su da abin su dawo su yi, maza ma akwai santoci waɗanda ake koya karatu wanda yanzu za mu yi kokari mu ga cewa lalle duk an inganta su.
Alhaji Rabiu Idris Funtuwa wakili ne a tsohuwar majalisar dokokin jihar Katsina, yana daga cikin wakilai da suka yi gwagwarmayar ganin harkokin ilimi sun inganta sosai a jihar. Zaharaddin ya tambaye shi ganin matsaloli da suke tattare da harkokin ilimi ta ya sabbin gwamnatoci a kowane mataki za su bi wajen magance su.
To da farko shi ilimi shi ne dama da ginshiƙin rayuwa ta ɗan adam, wanda dukkan wata nasara da kaga an samu a cikin duniyan nan to da ilimi ne aka sami. Ilimin nan idan ka lura shugabanni irin ilimin da aka ba su to sun kauce daga ba na baya da su irin wannan ilimi, ba kuma komai ne kawo taɓarɓarewar ilimi ba, sai san zuciya da aka sanya. Ka san da ake ba ilimi har yanzu dole sai an dauko ma an dauke jadawali wanda hukumar ilimi ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ake kira UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, suka bada na cewa kashi 26 na tattalin arzikin kowace kasa da ka tafiya harkar ilimi. To sai gwamnati wannan safuwa ta zo ta dauki wannan, idan aka dauki wannan kudin sai zaman to kashi 26 na abin da ake samu a tarayya da jiha suna tafiya akan ilimi. To mun an dauki mataki kenan na farko. Mataki na biyu, wannan kudin da aka ware ma ilimi a tabbatar cewa ana kashe su irin yadda shari'a ta tsara. To da an fara yin haka zaka iske cewa zaka ga aji akwai dalibi guda 40, zaka iske cewa akwai malamin turanci, akwai malamin lissahi, akwai malamin kimiyya da za su iya gewayawa. To da an fara yin haka zaka iske cewa in Allah ya yarda an inganta harkar ilimi. Wannan shine kadai babbar hanya. Da an fara yin haka ya zamanto cewa ana dauka malami ana ba shi abin da ya dace, ya samu horo mai aminci, duk bayan shekara ko bayan shekara biyu an tura malami ya ji ya ƙara samu taron karatu na ilimi, ya ƙaro ilimi da zai zo ya koyar. To da an fara wannan insha Allah za ka ilimi ya zanna lafiya.
To kana ganin wannan shi kadai ne kalubalen da suke fuskanta?
Shi kadai ne kalubala, dan na gaya maka shine a dunkule. Domin idan aka ce maka aji dalibi yaro 40 ne a cikin aji, abin da yaron nan zai yi malamin nan yana kallon shi, malamin zai samu horon da cewa yaron nan ya horar da su ya ba su ilimi da ya dace. Yanzu zan baka misali kamar a shekarun baya, zaka iske cewa malamin da ke koya mini turanci malami biyu, malamin da ke koda ni ilimin sanin tasawirar duniya malami uku ne, akwai mai koyar da ni yadda sararin duniya yake, akwai mai koyar da ni ruwa, akwai mai koyar da ni map reading wato abin da ake kira na tasawirar duniya. To amma a yanzu zaka iske cewa dalibin da yake son wata rana ya zama to a tunanin shi yana son ya zama to matukin jirgin sama, amma ya je tun daga SS1 2 3 babu malamin geography da zai koyar da shi, me zai zo yayi a wannan makaranta? Zaka iske cewa dalibi karatun kimiyya yake bai da malamin physics, da me zai zama likita? Zaka iske cewa wani yana son ya zama likita babu malamin biology, da me zai zama?
A gwamnatin da ta gabata mun ga ta yi wani hoɓɓasa wajen harkokin ilimin almajirai, ya zaka danganta wancan lokaci da wannan lokaci? Kana ga ya kamata wannan ilimin almajirai a samu tafiyar da shi a wannan gwamnati sabuwa?
Eh, wato ilimin almajirai tsangaya ai ba wani abu ne ba, dama wannan kuma hada lalacewa ta mutumin da ke zama a arewa ya kawo ma kanshi wannan. Ai abin da yake duk abin da ka sani ana koyarwa, ilimin da ake koyarwa a makarantun tsangaya ana koyar da su a makarantun gwamnati, saboda akwai malamin da ke koyar da addini, akwai malamin da ke koyar da larabci. Doka ce za a sanya duk yaron da ya isa shiga makaranta ya zama wajibi ne a bada ilimi
ilimi kyauta tun daga primary har zuwa secondary. Wannan abin shine zan yi ta ita tsangaya a maida ta kuma ta anshe ta ta maida ta markanta ta ilimin zamani ilimin addini din gaba.
To nan jiha ana cewa ana bada ilimi kyauta gwamnatin da ta gabata shekara wajen 8 tana bada wannan ilimi kyauta. Shi baka ganin kamar ilimi ne wanda ake bada kyauta yanzu wani sabon ilimi ne za a bada kyauta.
Eh to na iske cewa ilimin da Allah aka rika bada kyauta lalle an yi gini. Ni kuma na shafa wa mutane ba gini ne yake bada ilimi ba malami mai inganci. Sa abaka ta faɓa lewa sai da aka kirawo shi da wani zakin murya a Afirka saboda turanci da yake yi. A inda ya fara yin primary karkashin yake fara yin primary. Kaga ashe nan ashe ba wai ginin bane ba a malami. To yanzu zaka iske cewa akwai yaro dalibi 200 a cikin aji. Sannan zaka iske cewa malami ɗaya ne a cikin wannan aji. Ko malamin idan zaka bi shi saboda san zuciya sai aka dauke shi akwai wanda ya cancanta a dauke shi ya koyar din amma dan bai san wani ba ko dan ba dan gidan wani bane ba. Shi yasa ba dauke shi ba. Malamin da yake koyar da yaran nan 200 shi ma idan so yake a koyar da shi.
To mu koma bangaren ilimin yaya mata. Gwamnatin da ta gabata mun ga ku ƴan majalisa na da kun amince da ita gwamnati da ta aiwatar da wannan shiri shine conditional cash transfer wato ilimi mai sharadi ga mata har inda muka ga ana kiyaye ƙauyuka ana rarraba mu waɗannan iyaye domin su kawo ƴaƴansu makaranta. To ya kake ganin dore wannan shirin a wannan gwamnati sabuwa?
Eh na yaba da wannan shiri na wanda gwamnatin Shema ta yi kwarai da gaske domin na taɓa zuwa na duba ayyukan na samu ita mai ba gwamnati shawara akan harkar ilimin mata da kwarai da gaske buski su kai shiri ne aka yi mai kyau wanda kuma zasu wannan gwamnatin ta ci gaba da shi ta ƙara inganta wannan shirin.
Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To sakatare janar din majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya yi amfani da ranar 'yan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna da wahalar mutane kusan miliyan 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu bara. An hallaka 'yan sandan Somalia ƙalla 15 a wani farmakin da aka kai wurin duba ababen hawa a Afgoye mai tazarar kilomita 30 kudu maso yammacin birnin Mogadishu a cewar jami'ai. 'Yan tawayen Mali akasari azbunawa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali sama da wata guda bayan da wasu ƙungiyoyin mayaƙa su ma suka ɗau wannan matakin. Don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasa ta hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita.
To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.